طبعا
مي ديكه ترسمو ده ساكي حدوها اتشان وانا مصلاتي مي البركة ديدي دهيرن وانا اللوكتي وبديدي دهيرن وانا الرانا تكتي كناتي ده مكا ساكي حدوها تكتي كناتي ده مكا ساكي حدوها كما با متقا حدوها با وانا زي غني مالا موسى يا قبا تنت نفسوتي a wannan masallaci ba so ɗaya ko so biyu ko so uku ba shi ya sani sai da muka sake haduwa ni kan ban san ya ka haduwa da muka yi nan ba wallahu a'lam amma dai ala kulli halin muna maraba da zuwar ƴan uwa iyaye mata da kannai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarci wato sun samu damar shigowa a cikin wannan babba rahaba ta wannan masallaci juma'a na unguwar Alhaji Umaru Tambuwal wato mu ne muku fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa idan kun ka shigo lahiya Allah ya sa ku fita lahiya ku je gidajen mazajen ku lahiya kuma muna addu'a ta alkhairi Allah ya sa abin da za a faɗi ya amfane mu Allah ya sa ya zama sanadin tsira gare mu rana alkiyama akwai dan abin da zai bata nan da ya ku kadan surut da naga alama kila zan dakatar da karatun nan yau kuma ba dan komai ba saboda ni ban ga alamar cewa kun zo sauraron karatu bane tun da zaman nan dai naku wannan tallahi bai bani shawa ba haka surut ku bai bani shawa ba gaskiya dan ban san yadda za a yi a samu natsuwa da irin wannan surutu da irin wannan jerin kwano na zama ba har yanzu akwai hilin da mace 200 za su zauna cikin hilin wannan rahaba ta masallaci amma a cikin takaici ina ganin rigima ta yi yawa ke matsanin ke yi kaza ke yi kaza ga wurin zama idan abokiyar teguminki tana nesa kuma teguminki ke so sai ku zo ku haɗu idan ko har karatu ne ya kawo to sai a yi kokari a zauna don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala sai a saurari karatu idan ɗanki an nesa matso da shi kuma ka ɗauko kwaran mataki akan kai ya mana surutu jama'a ga shi har yanzu ba ku surutu ba sannan sai kun bar surutu ne za a yi karatu kuma ban ga alamar fari ba haba jama'a ya kamata mu lura wallahi dai sai ba mu gani mun je garin Mago ta hanyar wa'azin da ƴan Mago suka ne da Malam Hashim Muhammad na ta'ala malamin mu Allah ya ƙara mai rahama Allah ya ƙara mai rufin asiri sun nemi ya gayyato malamin mu Malam Abubakar Giro Argungu da ya je yana zuwa shi ya samu ka dakatar da karatu tiya na mata muka tashi gaba ɗaya muka je garin Mago kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu lahiya mun kwana can yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarci mun dawo duk yaron da sai ya mana kowa a kore shi ya koma wajen uwansa ko shi a ɗanwa ko ɗan gidan wani duk yaron da zai yi surutu ina malam Salim ka zo duk wanda ya kowa ya ban mana masallacin mai tsayin kowa zai yi sannan ban za ta yi mun zo karatu za ku aza mana wasa ko ba haka karatu ya kamata ku mana warki cikin masallaci mu ba mai zama yare irin ku ba ba mu da irin ku ne ka ji shirme ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarci mun dawo kuma mun dawo lahiya muna kuma fatan a ce mun dawo da nada ta wannan aiki da muka gabatar jiya kamar wata yau ma neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ta sanya zuwan mu wannan masallaci dan yin wannan aikin da kuma zama da Musa Yusuf Ahmad da sunna hafizahu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mana shi Allah ya kiyaye mai imanin shi ya kula mai da gidan shi ya kare mai zuriyar shi ya kare mana baki da babu abin da ya rage yanzu gare mu ba sai mu samu wuri na kwarai mu zauna kuma ina son cikin lokaci bayan lokaci malam Musa ko kuma kai shugaba ka kula da ƴan agaji a samu wanda zai tura wajen mata su bai mana surutu dan bai da cewa mutum na karatu wa ana wani dogon mutum wannan yana fata ne ne kwanan da shi Allah ya taimaka muna Malam Musa Allah ya maki kyawun jagoranci shigowar Malam Musa ya wuri ta ƙara mana ƙwarin gwiwa ƙwarai game da wato ruhi na addinin musulunci kullum Malam Musa ya shigo yana ƙoƙarin jan hankalin mutane akan su ji alƙur'ani da hadisi bisa ga fahimtar annabi da sahabbansa ridwanullahi ta'ala alaihim Malam Musa yana kokarin jan hankalin mutane ga musu ya tara da bin bid'a da dayanta dan ba mutane bi bane dayanta ko kowanne gida ne an ka haife su kuma kowanne daki ne kuma kowanne mutum ta haife su inda yan bid'a ne ba su da amfani saboda sun sha mugun nono daga mahaifiyarsu bid'a Allah ya kare mu ga shan nonon bid'a ya taimake mu ga shan nonon sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga Malam Musa nan dare ku ya ku jama'a zai ci gaba da aiki shi Malam Musa
A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi alladhi kana bi ibadihi khabiran basira alladhi 'allama ma tahmilu kullu unsa wa ma taqidu al-arham wa ma tazdad وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 رجب أكلم 20 رجب ليو وشكرا هو 20 يوم الأشاتر قوات الرجب هجرا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم الدبوئة يقليه قد سنة تقوص يعني ريديدا شابقوي قوات الهدو شكرا دبو بيد قوما شابقوي أولا بقوما سلاتينا أهل السنة تكيتشون ونن قلينا يهولي وإن انكارت اتكاد عسي سنة قدانني ƙarƙashin jagorancin babban malaminmu a Sheikh Abubakar Asamina Kawi Allah ya saka masa da alheri kamar yadda wato malam ya nema daga ƴan uwa mata cewa yana da kyau a natsu a yi shiru to a yi natsu a yi shiru don a saurari abinda ya kamata a saurara abu na farko da nake so in fara da shi shine matsalar aure la'akari da mata ne suka tara a wannan guri daga shekara 25 abin da ya baya daga shekara 25 zuwa yanzu duk wanda ya taso yana da shekara 25 zuwa 30 zai faɗa maka irin yadda ake samun matsaloli na aure wato a wancan lokacin daga shekara 30 abin da ya baya to bai wuce kaso 5 cikin kaso 100 ba wato kaso 95 ana zaman lafiya ba a samun matsala amma daga shekara 30 zuwa shekara 25 yadda idan an yi aure bayan auren ake samun matsaloli har a wasu guraren kididdiga da lissafi ya nuna cewa yadda ake yin aure a shekara da yadda idan za a yi auren ake buga invitation card na gayyata a je gidan rediyo a sanar a je gidan TV a sanar da haka ake yi idan aka yi saki to sai ka ga ko dai da sakin auren da auren su zama kankan yanzu ko kuma sakin auren ya fi auren wato da ake yanzu yawa idan aka ce an yi aure guda 100 a shekara to yanzu da wahala shekara take zagayowa ka samu aure 50 na nan sai ka samu daga cikin aure 100 da aka yi 50 sun mutu ko sama da 50 din ne auren suke nan wani daga cikin amuran 50 ma yana rawa yana girgide tare da irin soyayyar da ake yanzu kafin ai aure, a wancan lokacin kafin ai aure ba a yin ta. Idan ka samu dandazon tarin cirin maza, za ka ji suna koki dangane da mata, su ma matan idan ka same su, za ka same su suna koki dangane da mazan. Har wani karin magana matan suke da shi yanzu cewa, duk matar da ta kuskura ta ce, namiji uba ne, to sai ta mutu kuma mareniya. Saboda kasancewar namiji ba ɗan goyo ba ne. To shi kuma namijin da ya ce mace uwa ce, ba mu san shi kuma ya zai mutu ba. To shi yasa nake so in ɗora wannan karatu a kan wannan asasi domin in je inda nake so in je. Abu na farko, ga wanda suke kallon allo, za a ga gashi nan nasa a kasamun nisa'i fil Qur'an. Kashe-kashen mata a Qur'ani har da ma mazan. Aya ta farko, Allah madaukakin sarki ya buga mana misali ya ce, daraballahu mathalan lilladhina kafaru. Allah ya buga misali ga wanda suke kafirai ne. Akwai imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Akwai matar annabi Nuhu, sannan akwai matar annabi Lut. Wa'innan kanata ta abdaini min ibadina salihaini. Da matar annabi Nuhu, da matar annabi Lut sun kasance suna ƙarƙashin bayan Allah annabawa na kirki mutum biyu. Amma fa kanata kuma ga su ƙarƙashin manyan bayan Allah sai suka ha'ince su. Da haka tunda sun sa ha'inci a ransu, ba su nufi Allah da zaman da suke yi da su ba. Allah sai ya ce, falami guniya anhuma minallahi shay'an. Zama da su idan an je gaban Allah ba zai musu amfanin komai ba. Wa qila dukhulan nara, za a ce wa matar annabi Nuhu da matar annabi Lut ku shiga wuta tare da masu ainihin wato shiga. Da haka annabi Nuhu kasancewarsa mutumin kirki, annabi Lut kasancewarsa mutumin kirki, amma ta bangaren mata sai Allah subhanahu wa ta'ala yi masa ainihin wato jarrabawa. Da haka wani lokaci a iya samu ka ga namiji mutumin kirki, amma Allah ya jarrabe shi da wata irin mata, ta yadda idan ka kalli mijin ka kalli matar sai ka ga nisansu ya kai tsakanin gabar da yamma. Kaso na biyu, Allah madaukakin sarki ya kuma buga mana misali ya ce, wa daraballahu mathalan lilladhina amanu. Allah ya buga misali na masu imani, sai ya ce, imra'atu fir'auna, ita ce matar fir'auna. Mun sani cewa fir'auna yana daga cikin kigajigan manyan wato marafasi, manyan wanda suka kai matuƙa wajen kafirci, wanda Qur'ani yake ta kiran sunayensu. Sai ya ce daga cikin wa'innan matan da Allah madaukakin sarki ya buga misali da su na masu imani, akwai matar fir'auna. Idh qalat rabbi ibni indaka baytun fil janna, lokacin da har daga ƙarshe ta zo tana roƙon Allah ya gina mata gida a cikin aljanna, tana cewa wa najjini min fir'auna wa amalihi, Allah ka tsiratar da ni da fir'auna daga irin wannan aiki da yake mara kyau, sannan ka tsiratar da ni daga wato mutane wanda suke ainihin wato azzalimai. Ita a kankin kanta mutuniyar kirki ce, amma Allah ya jarrabe ta da miki wanda yake ba na kirki ba. Da haka kamar yadda annabi Nuhu da annabi Lut gashi mutane ne na kirki, amma Allah ya jarrabe su da wasu irin mata wanda ba na kirki ba, haka matar Fir'auna ita gata mutuniyar kirki, amma Allah ya jarrabe ta da mijin da ba na kirki ba. Ana samun haka wani lokaci. Kaso na uku, ana samun wani lokaci kaga da mata da miji duk an haɗu dukkansu mutanen banza ne, kamar yadda Qur'ani ya bamu labari gashi nan ya ce, tabbat yada abi lahabin wa tab. Qur'ani ya saukaye tsine ma Abu Lahab da kuma matarsa, dan ya ce, ma agana anhu maluhu wa ma kasab, sai ya ce, sayasla naran zata lahab, da sannan zai shiga wuta ma abuciyar bela sai Allah yake wa mar'atuhu hammalat al-haqab, da kuma matarsa. Da haka a nan gurin sai zamanto shi mutumin banza, matarsa ma mutuniyar banza. To wani lokaci akan irin wannan hadin. To shi yasa idan aka nemo matar da ta tattara kayanta daga gaban Allah da Annabi Muhammad sai gaba, aka nemo wanda ya tattara kayansa daga gaban Allah da Annabi Muhammad shi ma ya yi gaba, to in aka haɗa su sai kaga zaman ya yi daidai ba matsala. Shi yasa irin waɗannan matan sai kaga miji ya kama mace ya gabje ta ya gabje ta ya koro ta titi, gobe kuma sai kaga zama yana landaram ta kan yanzu ma ta ga gurin da za ta zauna. Sannan Allah ya ba mu labari akan abin da ya shafi wato iyalan gidan Ali Imran, da ya ce duk Ali Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Da haka farkon ayoyin shine inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alalamin zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'ul alim. Sannan ya zo ya yi mana magana akan abin da ya shafi Annabi Zakariya, cewa wa Zakariya kamar su labarin Annabi Zakariya izna da rabbahu, lokacin da ya kira Ubangijin shi ya ce rabbi la tadarni fardan, Allah karka banni ni kadai, wa anta khairul warithin, Allah kai ne mafi alherin wanda ake ainihin wato gada, ko kai ne ainihin wato alherin masu gado. Don haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ce fastajabna lahu, sai muka karɓa addu'ar Annabi Zakariya, wa wa'afna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja, sai muka bashi da Annabi Yahya, sai muka inganta masa matarsa. Don haka sai ya zamanto shi Annabi Zakariya shi gashi mutumin kirki, sannan kuma ga matarsa mutumin kirki. To idan za a yi aure, abinda ake so yayin da mace ta yi ƙoƙari ta zama ta kirki, to ta yi ƙoƙari ta zama mijin da za ta aura ya zama na kirki ne. Shi yasa ake cewa ga maza da yawa a gari, amma sai ranar da mace ta tashi neman na gari, to lokacin kuma za ta sha mamaki. Kuma mata sau da yawa da mace ta yi gaugawa ta yi aure tana 'yar shekara 16, amma ta faɗa wa mutumin da ba na kirki ba, gara ta yi haƙuri ta bari ta kai shekara 20 ta yi aure, ta fata raguwar shekara 4 tana neman mutumin kirkin da za ta aura wanda ba za ta faɗa matsala ba. Shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin ya bar duniya sai da ya ba da shawara ga ɓangaren maza, sannan ya ba da shawara ga ɓangaren mata don kaucewa kada kowanne ya faɗa rigima. Hadisi ya tabbata a cikin Sunan Ibn Majah, hadisin Abu Huraira ga shi nan mai lamba ta 1967, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza ataakum man tarzauna wato khulquhu wa dinahu, idan mutum ya zo yana neman ku yana so zai aure ku, sai Annabi ya ba ku ma'auni guda biyu wanda shi za ku rike ba za ku fada rigima ba. Amma muna kallon yadda mata yanzu suke shiga rigima, kuma abun bakin ciki shine a gaban ku za ku ga wata ta shiga rigima ta kasa fita, kuma bai hana gobe ta ita ma ta zo ta fada rigima. Ana cewa mai hankali shine wanda yawa a zuci da abin da ya faru da wani. Duk lokacin da abu ya faru da wani, kai faruwar da ya yi da shi bai zama maka wa'azi ba, wallahi in ba sa'a ba kai sai ka zo ka faɗa ka zama daga ƙarshe yanzu kai ne abin wa'azi. To sai Annabi ya ce ta ɓangaren ku ko mata, idan mutum ya zo yana neman ku da aure zai aure ku, sai Annabi ya ce ku duba abu guda biyu. Na farko Annabi ya ce khulquhu, ku kalli ɗabi'arsa. Me yasa Annabi ya ce ku kalli ɗabi'un mutum kafin ku haɗa mu'amala ta aure da shi? Saboda yanzu a nan cikinku babu wacce ba ta so mijin da za ta yi aure da shi haƙƙoƙinta na aure ya tsare mata, ba wacce ba ta buƙatar wannan. Dawo wannan gida a kan lokaci tana buƙata. idan ce kwalliya tana buƙatar ayaba kwalliyar, in ta yi abinci tana buƙatar ayaba abincin, in ta yi abu mai kyau tana so ayaba mata, alan da ta yi kuskure tana buƙatar a bata uzuri, tana buƙatar a mutunta ta, a mutunta ‘yan uwanta, a mutunta iyayenta, a mutunta duk wanda yake da alaƙa da ita. Wannan ku babu yadda za a yi mace ta iya samun wannan a gurin namiji sai in ya zama to yana da kulku, yana da ɗabi'a mai kyau. Shi yasa za ku ga yanzu akwai mazanda, wani idan zai shiga gida tun kafin ma ya shiga gida sai ya samu wani bokiti ko wata ƙwaro ba a yi ƙwallar ita, ya firgita mutanen gidan ya nuna cewa fa gashi nan zuwa kowa ya shiga taitayensa ba, don a gane cewa kai ga ɗan tashin hankali nan ya zo. Shi yasa yanzu akwai mazan da idan za su daki matan su sai sun yi bismillah tukunna sannan suke fara, saboda ba su da kulku, ba su da ɗabi'a mai kyau. Kafin mun baro Kaduna akwai wani kes da aka kawo, wata yarinya rikici ya haɗa ta da mijinta, ta tashi ta tafi gidansu, mijin ya bi ta har gida ya je ya same ta gaban babanta mahaifi ya ce wa baban nata ya yi magana, in ya isa sai ya kwakkwada baban mari kuma a gabanta. Wannan ita ce matsala daga cikin matsaloli da ake fuskanta yanzu, saboda babu kulku, ba ɗabi'a mai kyau. Shi yasa za ku ga a binciken da muka yi mafi yawanci idan kuka ga an yi zage-zage tsakanin mace da namiji, to mafi yawanci mazan ne suke buɗe ƙofar zagin da daga ƙarshe da matar da mijin duk su zama marasa mutuncin da kowa yana iya zagin iyayen kowa. Wannan ita ce matsala ta farko. Abu na biyu, sai annabi ya ce wa dinahu, idan mutum ya zo yana da addini ku aure shi, ku kalli ɗabi'unsa masu kyau, ya yake mu'amala da mutane, su waye abokansa, sannan sai ku dawo sai ku kalli kuma me addininsa, me ya karanta, a ina yake karatu. Yana daga cikin abin da yanzu yake faruwa na matsala wanda mata suna da gudunmawa a kan shi. Yanzu babban matsalar shi ne, yanzu da yawa daga cikin ‘yan mata ma mazan da suke aure sun fi mazan karatu, saboda mazan ba su da lokacin karatu. Shi yasa sai mutum ya atishawa maimakon ya ce alhamdulillah sai ya ce fita haram, matar ta ce mai gida ba haka aiki ba, ga yadda aiki ya ce na ga tun sanda kika fara zuwa islamiyyar nan baki da kunya, billahi alladhi sai kin daina zuwa, saboda bai yi karatun ba kuma bai da shirin ne karatu. Wannan yana daga cikin matsala, daga cikin matsaloli da ake fuskanta. To sai kuka ajiye wannan, annabi ya ba ku shawara ya ce in mutum ya zo zai aure ku, ku kalle shi ku gani yana da ɗabi'a mai kyau, sannan ya alaƙarsa da addini take. Domin ku mata alhamdulillah a wannan zamanin kuna da ƙoƙari wajen ku karatu, amma inda ake samun matsala gurin aiki da karatu nan ne matsala take. Wata za ta zo za ta koyi arba'una hadisi ana tashi da an tafi gida kuma sai ta je ta arba'una tsiya a ta. Wata za ta zo ta koyi karatu idan akwai kwata a ƙofar makarantar, wallahi za ka ɗauka da ta zo tsallakawa ne karatun ya faɗa ciki ita kuma sai ta wuce. Wannan shi ne babban matsala da ake fuskanta daga gurin ‘yan uwa mata wajen abin da ya shafi abin da suke karantawa na addini. To da annabi ya ba ku shawara ya ce muku ga abin da ya kamata ku kalla da kuka tashi sai kuka aje. Yanzu mafi yawancinku yanzu nan cikin alarabomin nan da ake tare da su mahaddata Qur'ani, da wani daga cikinsu zai zo neman ki, kiyaman na local government ya zo neman ki don girman Allah wa za a kayan. A kuku ba da gaskiya kun san wanda zai shaka ne, wata ma rashin mutunci za ta yi, kuma daga ita har iyaye sai a ce littafi za ta ci kaza 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 kaza, sai a yi maganganun banza, to sai Allah ya jarrabu mutane kuma da faɗawa da jima. Da mutum ya zo yana son yarinya sai a duba sai a ga da wata mota ya zo, da yake nan ma'aikacin gwamnati ne shi ko ɗan kasuwa ne, idan ma'aikatan gwamnati ne a mataki na local government yake ko a jaha ko a federal government yake, a federal government ma sai an tambaya a wani farsakan gwamnati yake aiki. Sannan kuma in ɗan kasuwa ne sai an tambaya a ina yake kasuwancin, a Kano ne, in a Kano ne a ina lumfunan su suke, a layin ɗin zinari ne ko ma layin ɗin zinari bane. To tunda mutane suka kira harkar addini a aure, suka koma kawai suna kallon mutumin da duniya take hannun shi ne su ba shi aure, to daga nan sai matsaloli suke biyowa yanzu, wanda wallahi mata ba za su fita daga cikin wannan matsalolin ba sai sun gyara. A ƙarƙashin wannan yanzu mataki ya kai ga duk wani mai muguwar aƙida idan ya zo ya ce yana son mace, in dai ya taho da kuɗi a hannunsa to iyayen ba sa kallon makomar yarinyar, ita ma yarinyar kanta ba ta kallon makomar kanta, kawai tana kallon abin da za ta samu ne yanzu da abin da za ta fanta ma. Ni da kunne na naji wasu yara in shekara 18 zuwa 19 ko shekara 20 ba su kai ba, suna tattaunawa isu-isu ‘yan mata ne, suna cewa wallahi su ɗin mutum yana da kuɗi ko shekara 80 a duniya to saurayi ne a gurinsu. An kuma mutum ba shi da kuɗi to kuma tsaransu ne to su tsoho ne a gurin, na haka su kawai wanda yake da kuɗi shi yake da magana a gurinsu. To sai ya zamanto da dama daga cikin mutane ne sai suka ɗauki kuɗi ita ce hanya ta ƙarshe da ake so idan ana so a wargaza rayuwar mace, sai a wargaza rayuwarta a kan shi. Ƙarƙashin wannan abin ne annabi ya ce don mutum ya zo yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau ku aure shi, illa taf'alu, in ko ba ku yi haka ba to takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, za ku ga ainihin wato fitina da kuma ɓanna mai yawa a doron ƙasa yana faruwa, wanda wannan natijar mutuwar auren da yake faruwa yanzu daga cikin sakamakon saban umarnin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To ku ja layi waɗannan abubuwan guda biyu da annabi ya ce a ba mutum aure saboda su, dinahu wa khulquhu, addininsa da kuma mai ɗabi'arsa. Wannan ya kamata ya zamanto muku ma'auni ga duk wanda zai zo neman ku aure, ya zamanto kuna da ma'auni wajen wannan shi ne abin da zai haɗa ku alaƙa ta aure da shi. Kuma kun ga waɗannan abubuwan guda biyu da annabi ya faɗa muku, ba Bahaushe yana cewa abin da ya babba ya hango yaro ko zai aure ni ba zai hango ba, to abin da annabi ya hango ya faɗa ma al'umma ba rimi ba ko sama ta bakwai za ta hango. Ba za ka hango abin ba, kun ko san ko mahaifin mutum ne yake zaunar da shi ya ba shi shawara ya ce mai ga abin da ya kamata ya watsi da shawarar shi ba zai ga abin da yake so a rayuwa ba. Ballantana annabi ya ba mutane shawara ya ce ga abin da ya kamata a yi, mutane su watsi da shawara annabi kuma suna tsammanin za su zauna lafiya, wannan abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba. To waɗannan abubuwan guda biyu da annabi ya ce addinin mutum da ɗabi'arsa shi ya kamata a kalla, sannan mu'amalar aure ta shigo. To ku ja layi akan waɗannan abubuwan guda biyu. Yanzu sai ka ga mutum yana da aƙida ta bai yadda da hadisan annabi Muhammad ba, wato ɗan Ƙur'ani zalla ya tashi ya tafi neman yarinya, amma wallahi in yana da kuɗi iyayenta sai su kauda kai daga muguwar aƙidar shi, sai su ce wai ana labi ake ado. Ƙarya ne, mu ba ma lalibi a duk wallahi, mu a haske muke lalibi, ba yadda za a yi mutum yana rike da Ƙur'ani da sunnar annabi Muhammad sannan a ce wai yana lalibi a duk, ƙarya ne, mu ba mu yadda da wannan ba. Ka ga mutum yana da aƙida ta cewa kowa yana zama Allah, amma da ya tashi ya tafi neman aure iyaye sai su kau da kai daga muguwar aƙidarsa, sai su ce ai lalibi ake yi ainihin wato ado. Ka ga mutum yana da wato aƙida ta zagin sahabban annabi Muhammad, amma in ya tafi neman aure sai a ce wai ai lalibi ake ado. to wannan abin laifi ne na ku ɗan mata da kuma wasu daga cikin iyayenku. Duk da mun san cewa ɗan Shi'a suna da aƙida ta taƙiyya da rufa-rufa, amma tunda Annabi ya ba ku shawara farko da mutum ya zo gurin kira san ki, ki tambaye shi me aƙidarka, wani ɓangare ne kai mu, kai namu ne ko ba namu ba ne, don in san wani ɓangare kake, kuma in ya faɗa sai a yi bincike. Wata yarinya ba da daɗewa ba, babanta ya sa musu rana zai aurar da ita da yadda, bai wuce saura wata ɗaya ba, auren ya yi kusa sai ya gano wanda zai auri yayar ɗan Shi'a ne. Sai baban ya kira ta ya zaunar da ita, ya ce mata kin gani ne mahaifinki? Take eh. Kin san babu wani abu na alheri yanzu da za ki samu ya zamanto ba ni ba ne mutum na farko da nake miki fatan ki samu alherin? Take eh. Kin san babu wani abu na sharri da zai same ki ya zamanto ni ne mutum na farko da zan fukuwa damuwa? Take eh. Ya ce mata to in kin yarda ni ne ubanki, ni na haife ki, na isa in sa kiki, na isa in sa kiki bari. Mijinki yana da aƙida ɓatacciya cikin abin da ya bayyana gare ni yanzu, ki yadda ki haƙura ki rabu da shi. In kika yi min biyayya, Allah zai kawo miki wanda ya bishi. Kuma yarinyar ta ce wa baban sam'an wa ta'ata, ta ci kuma ta yi masa biyayya. Ki akwai abin da ake cewa duk mutumin da ya bar wani abu don Allah, to Allah sai ya musanya masa da mafi alherin abin da ya bari. Wallahi da baban ya zaunar da ita ya karanta mata wannan, da ta haƙura ta bi umarnin baban. Daga ƙarshe mutum da ta aura ya fi kuma wannan wanda ta bari. Yanzu da ta ga tun ga ta ce wa baban bai isa ba, ai wallahi sai ta aure shi, in ba ta aure shi ba sai ta shiga kwalban minerals. Da haka ‘yan mata suke wannan shirban. Iyayen yarinya su yi wahala da ita, ta taso ta girma. Rana ɗaya wani zai tsince ta a kan titi, sai ka ga wasu ‘yan matan saboda rashin mutunci, idan rigima ake da su a gidansu, wai iyayenta ba za su iya faɗa mata ta bari ba, wai sai an je an kira saurayinta, wai shi ne zai mata magana ta bar abin da take. Shi ya sa za ku ga yarinyar da ta kuskura ta yi baran-baran da iyayenta, wallahi in ba sa'a ba daga ƙarshe sai kun ga Allah ya jarrabe ta. Mu mun sha gani ba ɗaya ba, ba biyu ba. To wannan yana daga ciki, daga cikin masu miyagun wannan aƙidar. Akwai ainihin wato Shi'a. Shi'a da kuke gani labarin ta wasu suke ji daga nesa, ba su san hatsarin miyagun aƙidun ba, amma wasu daga cikinku ɗan bibiyar da suka fara mana a wannan ‘yan kwanakin sun iya fahimtar abubuwa da ainihin wato dama. Kan fara kunna wasu abubuwa wanda wasu ma na Hausa ne, don ku fara ci sannan ku kalla da ainihin wato idanku.
Thank you.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da addinin gaskiya dan gidan da shi a cikin dukkan wannan
annabi Muhammad sai sayyidina Abubakar sai shi kamar yadda kuka gani wannan hoton kabarin mutumin da yaje masallaci dakin Allah da asuba an tada sallah yana sahun gaba da wuka wacce take bemaki biyu an sa masa hujin sai da aka fara sallah ya samu sayyidina Umar ya burma masa wuka har guri shida سيدنا عمر يسكر جائيتي إنا لله وإنا إليه راجعون مسلمي سكي وكان سدوان دي وكان سيبرما موانا وكا يبرما موانا وكا سيدي سوكي متن سمد قوما لو كسن دي تبتر بذي بودو دي كتكي مطلع كي بس يبرما مكان سوكر يكشي كنشي توانا متن يا متينا بوترو تاني shi yasa da labari yazo masa sayyidina Umar cewa ga wanda yazo har dakin Allah ya kashe shi sayyidina Umar yace godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taba da aure musulunci ba kuma bai taba ma Allah sujjada ba amma yau gashi wanda yazo masallaci dakin Allah ya kashe sayyidina Umar in shi a addu'a suke yi a kabarin shi cewa Allah ya tashi su da shi wannan dai daga cikin hadarin a cikin shi a kenan da ainihin wato mudinta da kuma ainihin wato lalacewarta shi yasa Dr. Sani a cikin manzumar sa da yayi na rasa da Malam Jafar lokacin da ya rasu yake fada yake cewa qatalu amir al-mu'minin musalliyan wa qatal sabihata qissatun tatakarraru an dai an kashi sayyidina Umar lokacin sallar asuba lokacin sallar asuba aka zo aka samu Malam Jafar a masallaci aka kashe shi da aka tarihi ne yake maimaita kansa إن الأولى قتلوا أبا حفص لهم دور لكل جريمة لا تغفر. غوانا سكي بيبيا دمو أخوانا النم سنجا إيرم بيديو إيدا مكفوكونا نمتع ننم وسنا حوصا وسكما إننا ربشي منا يم بياني منا فسر مصر باب وانا سكي تكين خطري ينزو دنجاني دا أزيد الشيعة كمان كوما تا ينزو da kuma samari in Allah ya da in an samu lokaci to za mu saki yin bayani akan abin da ya shafi mutu'a da suke wanda in kuka ga yarinya matashiya ta je ta shige addini shi a tana fiki-fiki shi ne to billahi lazi wannan auren na mutu'a shi yake zaunar da ita a ciki idan kuka ga matashi ya ji ya shige addini shi a yana fiki-fiki da ido to wannan auren na mutu'a wanda suke ce masa temporary marriage shi yake zaunar da su a cikin wannan muguwar aqida wannan yana daga ciki dan haka ai sha ku ga mutum ya tafi neman aure in kuka ga mutum ya zo neman aure ana tuhumar sa da cewa dan shi'a ne to billahi lazi ku matsa bincike a kansa akwai auren da muka daura mun daura auren bayan sallar juma'a ka kun magariba muka gano cewa dan shi'a ne wallahi yarinya bata tare ba muka kashe auren daiwa kuma yanzu a Kaduna matakin da muka dauka kenan duk wacce ta bayyana mijinta dan shi'a ne tana so su rabu mu mun san yadda muke yi mu kashe ainihin wato auren dan ba yadda za a yi inda kike cidar anar yadda ba za ki iya zama da mijin da yake zagin uwarki da ubanki ba to ba daidai bane ki zauna da mijin da yake zagin abokan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan haka yanzu ma idan kin san akwai wata wacce kike da ta cewa akan ta tana aure da wani wanda yake da wannan aqidar kuma za su yi muku sun bari to billahi ladi kariya take akwai aqidar da ake ce mata tafiya akwai wanda da ana tuhumar sa aka zaunar da shi aka ce sai dan shi'a ne wallahi da daga ta kai daga sai da aka dauko Qur'ani aka bashi rantsi bayan ya ba gurin ya tafi sai ya ce wayannan mutanen hauka suke ya ce mu yanzu dan mun rantsi ko da mima muka rantsi musu inda sun san abin da suke sai da rantsuwar mu kuma wallahi sai daga baya bayan ya aure ta kuma a tsira shi a ta bayyana shi yasa in ana tuhumar mutum da aqidar shi'a ya zo neman ƙarku to kakku saki jiki da shi ku tsananta bincike a kan shi kafin ku yadda alaka ta aure ta haɗa ku da shi Allah ya tsare mu ya tsare ba da imanin mu
ba da wani shi ba har sai da shi ta shirme Allah
da zafi ke da wasu kana ta kai ku da 39 zafi ba ku da ba amma zafin haka da kan wanda ta hota ne da kaba wani da ku da kike da wannan da kake ci da cikin kaba ko aka wuce amma kan shi da shi wata nan da ba ta ci ba ko ka da ba ka ci kaba ba shi da wata alfarwa ko ki ta da da ta wuce ka ta kuma ta ta bara ta kuma ka da da ta fara da wuce
imanin su ne bai ke su dinga yin haka ba amma nan gaba za ku gani kuma idan wato nan gaba za ku ga abun mamaki amma ba masu Allah ya sa wannan abun ya ci gaba da tafiya a nan kasar Allah ya fatattaka wannan muguwar aƙida Allah ya rugu-rugu da ita yanzu misalin da ya bayar na wannan muguwar aƙida da wannan biki da ake yi bari ku gani irin yadda suke yi abin ko imani babu ko tausayi babu kun gane abin da suke kuwa wuka suke sawa suna yankar jikinsu a matsayin ba ku ga jiri a jikin kowa ba a matsayin wai bakin ciki da ranar da al-Imamu Husaini ya mutu kuma na sha faɗa a gurare da dama na ce me yasa yadda kisan Husaini ya yaɗu cikin mutane amma wanda suka kama shi hannu da hannu suka kashe sunansu bai yaɗu ba cikin mutane suwaye suka kama al-Imamu Husaini hannu da hannu suka kashe mutum biyu ne akwai Sinan bin Anas an-Nakhai sannan akwai Shamr bin Zuldushan waɗannan mutanen kuma asalin waɗannan mutanen ɗin Shi'a ne da haka idan sunayensu ya bayyana to bincike zai taso suwa suka kashe al-Imamu Husaini yanzu dan girman Allah wannan ya za a yi dace da shi ne addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi Allah madaukakin sarki ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukanku ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku cikin halaka kun ga yadda suke yankan kansu to bari ku gani zan nuna muku inda za ku ga kananan yara ake jerawa da wani mugu azalimi da wata tafkekiyar wurka yana tsara kan yara wai saboda bakin ciki da ranar da Husaini ya mutu bari za ku gani amma bari ku gama kallon wannan
ya hadiha
biyun yanzu nan inda suke kartar kananan yara ake tsara kawukansu da niyyar cewa aikin da ranar ne Allah ya kaddara abin da ya faru
to dan haka wannan ya ba su dama su dinga yi ma wato kananan yara irin wannan ainihin wato muguwar azaba da sunan ainihin wato addini, kuma babu yadda za a yi wannan ya zamanto shi ne addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah ka tsare mu daga wannan muguwar aqida. Allah ka tsare mana imanin mu daga wannan muguwar aqida. Wannan yana daga ciki. Kafin mu ji za ku ji yayi maganan cewa ba sa ganin girman ɗakin Ka'aba ko kada. Yanzu kuna ganin ga wani abu nan kamar hoton Ka'aba ko? To wannan ba Ka'aba bace ta hakika da kuka sani. Ka'aba su ce da suka girgira bana a wannan shekaran a Karbala suka yi ta. Kun san shekarar da ta wuce sun hada rigima aikin hajji. Aka kashe dubunnan mutane. To hukumar Saudiya bana sai ta kansulin ta ce in dai dan Shi'a ne musamman daga waɗannan ƙasashen ba zai je aikin hajji ba. Kun ga Ka'aba da suka girgira wannan shekaran. A kuma aqidar su nan gurin ya ma fi Makkah da Madinan daraja. Wannan yana daga ciki. Allah madaukakin sarki kun ganta da kyau. Kun ga ai idan Ka'aba ce ta gaskiya ai ba haka ake ganin mutane ba. Za ka ga Ka'aba ta gaskiya ai ko da yaushe akwai mutane cincirin do a gurin ta ko. To kun ga Ka'aba da suka girgira nan bana a Karbala. Kuma za ku ji wasu daga cikin malaman su suna faɗar cewa ka je nan gurin ya fi ka je aikin hajji sau 1000. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Wannan yana daga ciki. Dan haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu, ya tsare mana kuma ainihin wato aqidar mu. Wancan bidiyon sai na nemo shi insha Allah kuma za mu gan shi kafin a tashi. Wanda na so in nuna yanzu wancan abubuwan ne suna da yawa amma za a gan shi. Amma abubuwan ba su ke nan ba kwarin gaske gaske. A wanda muka fara da su mun nuna musu cewa komai na su ya bambanta da na musulmi. Yanzu a nan ƙasar da har yanzu kowa ya san musulmi idan ya mutu ba kamar ya ke zuwa a je a haka a rufe shi ba. Ba kamar ya ke mutum a je a haka shi ba. Yanzu sun fito da akwati. Bari ku gani. Thank you. wannan ƴaƴan shi wancan ne da suka rasu kun ga akwatunan nan da fulawa da komai yadda ka san kiristoci sannan wannan shine shugaban kasar Iraki a yanzu da ake ce masa Nurul Maliki da wanda suke iya karanta turanci zan dinga tsayar da shi duk bayan in yi magana sai su karanta sannan sai in faɗi abin da ya faɗa da yana faɗa cewa Karbala ita ce ta fi cancanta ta zama alƙiblar musulmi domin a can al'imamu Husaini yake ga abin da yake faɗa nan
وإنشاء الله سنن يأتي على كفة الحكومة النحجية أن يؤكد ويسرع في تطوير الخدمات اللائقة المناسبة لاستقبال زوار الإمام الحسين في كل المناسبات وزائر الإمام الحسين ليسوا فقط للمناسبات التي نحياها في العاشر من المحرم وفي الأربعين وإنما في كل جمعة بل في كل يوم لأنه قبلة والقبلة نتجه إليها في كل يوم خمس مرات وكذلك الحسين هو ابن هذه القبلة التي أوصانا الله
da aka ya faɗi cewa kabarin al'imamu Husaini shi ma alƙibla ne daga cikin alƙiblawa ta musulmi ina ne alƙiblar musulmi ba ɗakin kaba ba da yanzu a gurinsu kabarin al'imamu Husaini sun mayar da shi ya koma ainihin wato alƙibla daga cikin ainihin wato alƙibloli da suke kallo don bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mun faɗi abin da ya shafi zagi ko na sahabban annabi Muhammad wannan ko magana ma ba a ainihin wato yi wannan abu ne wanda yake ya shahara a gurinsu ga wata sifa daga cikin sifa ta alula da suke wanda su dama komai na fadar musulmi ba ma iri ɗaya ba ne yadda a ta hijabinsu da irin naku iri ɗaya ne nasu ba sai sun mai wani takunkumi ba Allah ya kiyaye. To bari ku gani wata alwala da suke ce masa wudu'ul iltimasi. Ku gani. Kaifiya da irin ainihin wato a daula da suke ainihin wato yi yanzu bari ku ji falalar ka'aba
da shi wannan falalar kai ne.
يعدل
ألف حتى وأنفع أبدا معرفة مذكور في الرعاة عن تحر خالصة الله عليه يقف الفلسفة وهو أن التواجد من التشيء يساوي أو لأنه أفضل من الحج ويعدل ألف حتى وأنفع أبدا يكي فتاة لا رفي يكي فتاة شكا جيكا كيسيارة قبر الإمام حسين يكي فتاة شي وأنه أنا دا وانا شيما وكان
الجيد محرفة مذكور في الرعاة عن تحر خالصة الله عليه يقول من جاء شكي الحسين في قبره في يوم عرفة أن ما حد بيت الله مئة مرة فجاء في الرواية من زار الحسين بس ما هو الرواية يوم عرفة بنه ستة آلاف حتى وستة آلاف أمر
وانده يجي قبل زيارة قبر حسين رانا أربعة to daidai yake da wanda ya umara su dubu ko aikin hajji su dubu shi yasa za ku ga aikin hajjin kwata-kwata bai da kima a gurin su da mutum ya tafi aikin hajji ko umara gare ya tafi ziyara kabarin wa kabarin al-Imam Husaini wannan yana daga ciki to wannan mun kukun da na larabci bari mu dawo na Hausan da wata kila ba sai an muku bayani ba ku ji abin da suke faɗa da bakin su Annabi Muhammad to shi ma ranar da aka fafata aya gudai ba a gidan kasa aka samu shi ba sojoji shi ma ba sai tsaya ba ai za a yi kamati sannan ga wannan za ku ji abin da yake fada ba ku san shi ba wannan abin da yake akwai mutanen da annabi ya girme su da dan kadan akwai wanda yake so ya fada ba zai iya fada ba ne ko san kowa yake so ya fada sayyidina Abubakar shi yake so ya fada amma bari mu bar shi ya ƙara suna irin wa'annan kinaya cikin an gane in ba kana biye da su ba kana biye da aƙida in sun yi magana ba za ka gane kowa suke nufi ba kamar yadda nan ya zo a taron maulidi ya ce duk mai zagin sahabbai Allah ya dine masa amma wannan yana so yau da ruƙen ɗarika ne da aka fa gurin maulidin kuma da suka keɓanta iso iso sai ga shi yana addu'a yana zagin sahabban bari ku ce Shi da kanshi ya ce su ba su san wani musulmi mai yin wannan ba. Kun ji a nan gurin ya ce addini mutum mai zagin sahabban annabi Muhammad ko? To bari ku ji nan kuma gurin ya yi tsini wadda kanshi ko bai ba. وَلَعَنَ اللَّهُ بَنُو أُمَيَّةَ قَاسِبَةً أَلَّا يَسْتَيْنِمَ بَنُو أُمَيَّةَ غَبَاكِدَا إِنْ بَقُوا جُبَ بَلَا قَالَ دَاوُدِ شِيْدَوْ كُجَا بِنْ دِيمَ دَا
اللهم أن كفاسو بيعنا ومقاوية دا ويزمنا مقاوية
من دي ياتي الله يسْتَيْنِمَ أبو سبيانه ياتي الله يسْتَيْنِمَ معاوية to za ku ji can gaba inda yake cewa Allah ka zine ma awwalu da sani da salisu da rabi da abun suka in kuka ji sun ce awwalu to Abubakar shi suke nufi shi ne awwalu kamar yadda in kuka ji dan shi a ya ce Allah ka zine ma indo wa yake nufi Aisha ita suke nufi da indo in ka ji ya ce garbati to Abubakar shi yake nufi da garbati bari ku ci gaba da jin shi yanzu dan girman Allah kafin mu zo kan maganar matar annabi Muhammad Nana Aisha ko ji irin maganganun da suke yi akan talacin mutunci wace ce a cikin ku nan ta haifi ta yi mata wahala wanda yake iya buɗe baki ya danna makuwar ta zagi kuma za ta dauke ta gaba shi sai matan annabi Muhammad saboda mutane suna daukar addini da wasa bai da kima a tawo a ce miki wannan fa ga aqida shi wace ki ce wa ina da bi hakki a to za a je lahira ai ai da yake gidan ba dai bane za a tafi ina za a je lahira wannan yana daga ciki yanzu nan wannan matsayacin a sallah ne amma yake zine wa sahabban annabi Muhammad bari ku ji abin da yake faɗa shi kuma wannan
qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله رب الله اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين عجل فرجهم يا عافيه منا وحمنا به وانصرنا به وانتصر بنا لهم ولعن اعداءهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها ودنيها عدد ما أحاط به علمك رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام
kun ji abin da ya ce matsalan wasu shine ba sa jin larabci kar ki kuskure ki tafi lahira ba sa jin larabci bari mu sake maimaita ku ji abin da ya ce ya ce Allah ka keɓance musamman wane da wane da wane a gurin tsinin sai ya lissafo sunansu wata za ka ga duk abin karantawa a duniya ta iya karanta amma ba ta iya karatun Qur'ani ba billahi alladhi duk ran da kika shiga kabari malaiku suka zo suka ce miki wa ma'il miki mai kika karanta kika ce ke kwararriya ce gurin karatun Hausa ko ke kwararriya ce gurin kallon fim din Hausa to suke shiga bala'i kin gama su ma yan Hausan ina nan zuwa ran zo kansu da irin abin da suke na rashin mutunci kaga a zo a kakkarye Qur'ani a ce wai ana ainihin wato drama ne kuma tare da bakin ciki da yawa daga cikin ku yanzu ba su da abin kallo sai waɗannan ƴan Hausa fim din yanzu wannan wane ne wannan
Alhamdulillah
shi yasa da kun yi aure sai auren ya mutu yanzu saboda soyayya da kuke koya soyayya ce ta Hausa din mutumin da ya kamata ya zama a garin su shine shugaba sai ka ganshi a gindin fulawa da shi da wata yarinya ta zagaye ta nan ya zagaye ta nan suna gudu suna rawa saboda lalacewa to su ma irin waɗannan nasu yana nan akwai lokacin da za a zo kansa da izinin Allah dan yi muku bayani da kuma abin da yake tattare da waɗannan matsaloli na hasari Allah ka tsare mai tsare mana imani abu na wato kusa da ƙarshe da izinin Allah shi ne akwai bidiyon da nake nema ƙaru ina so in nuna muku akan abin da ya shafi yadda suke yankan jikinsu ba ma wannan ba duk ranar da aka zo ko a nan gurin ko a za a yi karatu sai na nuna muku abin ya kai ga wasu gurare wuta ake sawa ma a zuba garwashin wuta a zo a sa mutane su tattaka su fita cikinta saboda bakin ciki wani ranar ne al-Imam Husaini ya mutu ranar da aka tafi amma kuma ba ta yi ma Ali bin Abi Talib Allah ya tsare mu wannan yana daga ciki na faɗa a guraren karatu a kwanan nan cewa sun yi wato addu'o'i dan inuwa gana na Aisha matar Annabi Muhammad wannan dan iskan da muka gama sashi yanzu wannan balaraba gashi walima yayi a Ingila wannan dan iskan walima yayi a Ingila ta murna da ranar da na Aisha ta mutu aka dauko wasu mawaka mutum hudu in iska zaune gari banza ma masjid da take zaman kanta bai kamata a yi mota wannan zagin ba amma haka yi wa matar Annabi Muhammad bari ku ji wannan mawaƙin farkon abin da yake faɗa a kalmomin sa na farko ga abin da yake faɗa an ji abin da ya faɗa me yace cewa ya Allahumma al'an Abu Bakar Allah ka zine ma Abu Bakar abin da ya faɗa kenan dan ba ku zuba ba na ƙara maimaita ku kun ji abin da ya ce Allah ka tsine ma Abu Bakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa da Muawiya ya lissafa ya ce duk Allah ya tsine ni saboda haka yanzu da mutum ya zo neman ku aure farkon abin da za ku fara ku bincike ma me ya aqidarsa in ba haka ba ko na rantsa da Allah nan gaba banda matsalar auren mutu'a tana da aqidar da ake ce mata isti'aratul farj kina zaune za ki ga wani ƙato ya taho da matarsa ya halatta a gurinsu a yi mubadala na mace wani ya zo da matarsa shi wannan mijin ya yi amfani da wato ke shi kuma wancan mijin ya amfani da wancan matar wannan ya halatta a gurinsu kuma ya halatta a gurinsu idan kina al'ada su nemi mace ta baya ta duk da su yi amfani da ita wannan ba wani abu bane a aqida su kuma yanzu in banda Allah ya taimaki mutane wannan mugun tattakin haka kaje shi mace da duk inda ka ganta ɗayan uku ne ko dai ƴar wani ce idan ƴar wani ce tana karkashin kulawar mahaifinta ne ko matar wani ce tana karkashin kulawar mijinta ne in tsohuwa ce shekaru sun mata yawa tana karkashin kulawar ƴaƴanta ne yanzu kamar nan a ce ana so ki tashi ki tafi birnin kere a ƙasa daga ya wuri bala'i ya ganki ko bai ganki ba to haka fa ake sa mata da yara wasu su taka daga Kaduna zuwa Zaria wasu daga Ina zuwa Zaria shi kuma yana son yayi zaman sa idan aikin addini ne annabi in ya ce ai ba sheke shiga gaba ba ai ba zuwa yake ya zauna bai ce masa bai su shi ba shi ma ba sai da komai ka ce bai fito da tafu to sai ya zaman shi a san shi sai ya ji zuwa bari ku ci gaba da jin shi wannan shine malam yana so zai wani bayani ne abinda zai faɗa yanzu shine zai ce yana tabbatarwa a yanzu da zai yi magana yanzu yana tabbatarwa mutane cewa Aisha ƴar gidan Abu Bakar Siddiq tana guda bari ku ji abinda zai faɗa wannan abin yana ƙara me yasa yake ƙara ne wani Da yana cewa yana tabbatarwa daga yau ya tabbatar na Aisha tana wuta kuma a wutar ma tana can karkashin ramin jahannama matar annabi Muhammad da haka mata kuna cikin hatsari wallahi tallahi dole ne ku ɗauki shawarar annabi Muhammad wajen idan mutum ya taho neman ku da aure ku kalla ku ga kafin alaƙa ta aure ta haɗa ku da shi ku ga me aƙidarsa ku yadda arziki Allah ne yake azurtawa a gaban ku kun ga mutanen da sun taso ba kowa ba ne su Allah ya mai da su wani abu kuma a gaban ku kun ga wanda suka hau wani matsayi kuma Allah ya saukar da su da haka in wannan mu'amalar ita ce ta haɗa ki kika auri mutum to yana sama gobe Allah zai iya cewa ya dawo ƙasa kuma ba wanda ya sai ce ba zai dawo wallahi sai ya dawo dan ba shi ya kai kanki ba kai shi aka yi ba haka kuma in mutum yana ƙasa Allah zai iya cewa ya tafi sama kuma ba wanda ya sai ce sai ya dawo dan Allah ne yake siya tafi sama dan haka zaman mutum lafiya shine ya gina abin da zai yi ya yi shi dan Allah dan ya ainihin wato samu zaman lafiya ainihin wato a rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da kuma ainihin wato addinin mu da kuma aqidar mu a cikin karafuccikan da muka yi na shekaran jiya akwai wanda sun gana kunna bidiyon da har sai da ya faɗa wani daga cikinsu sai da ya tsinuwa su biyu na ukun ya ce Allah ya tsinewa matar annabi Muhammad gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi Allah ya tsine mata haka bidiyo na ƙarshe da zan kunna yanzu wani ɗan iskan ɗan shi'a ne yake ta bayani yake cewa dole ne ba yadda za a yi mu iya ɓoye mu ahalin sunna ya ce maganar taƙiya ba ta taso ba ya ce domin mutanen nan sun yi karatu suna karanta littattafan mu ya ce ba zai yiwu ba mu ci gaba da koye-koye dole mu fito mu faɗa wa duniya cewa Abubakar da Umar kafirai ne. Amma idan mun faɗi kafirai ne sai mu faɗi dalilin da yasa suka zama kafirai. Wannan shine maganar da shi yake faɗa da abin da yake faɗa.
To akwai amana akan ku tashi ku yi kokari cikin ɗan uwa mata
don ku yada abu mai kyau Allah subhanahu wata'ala kuma ya tsare mai tsare mana imanin mu abinda na faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fiye mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ka tawalla bismillah
Allah ya tabbata.